Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Muhammad Lalo, yau 27 ga watan Afrilun shekarar 2019. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wata takarda da ta yi watsi da shirin nan da ke sa ido kan cinikayyar makamai a tsakanin kasashe wacce Majalisar Dinkin Duniya ke sa ido akai, inda ya kwatanta shi a matsayin barazana ga Amurka wacce yace kasa ce mai cin gashin kanta. Shugaban Trump ya bayyana hakan ne gaban dubban jama'a a birnin Indianapolis yayin da yake jawabi a taron kungiyar nan mai kare muradun masu mallakar bindiga a Amurka ta National Rifle Association ko kuma NRA a takaice, taron wanda ake yi shekara-shekara. Trump ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin kasar da su daina sabunta wani yarjejeniya inda ya nemi da su dawo mai da ita domin ya jefa ta ashara. Jawabin na shugaba Trump ya farantawa mahalarta wannan taro rai, inda har jama'a suka tashi tsaye domin yi masa jinjina ta musamman.
My administration will never ratify the UN arms trade treaty.
Yace gwamnati ta ba za ta taba saka hannu a wannan jijiyar ba, ta cinikayyar makamai da Majalisar Dinkin Duniya ke sa ido akai. Sai dai masu goyen bayan wannan jijiyar ta cinikayyar makamai sun ce shirin baya wata barazana ga haƙƙin mallakar bindiga da doka ta baiwa Amurka dama. Jami'an tsaron ƙasar Sri Lanka sun yi wani attabu da wasu 'yan bindiga a yankin Kalumunai da ke gabashin ƙasar. Wani kakakin soji ya ce an samu garwakin mutum 15, shirin daga cikinsu na ƙananan yara ne, a gidan da aka yi musayar wuta tsakanin jami'an tsaron da 'yan bindigar. Jaridar Daily Mirror da ake bugawa a ƙasar ta Sri Lanka ta wallafa cewa an ji wata fashewa a lokacin da jami'an tsaro suka yi yunkurin cajin wani mutum. Dakaran sun ce sun samu sinkin ababen fashewa da uniform din mayakan kungiyar IS da karamin jirgi mai sarrafa kansa da kuma na'ura mai kwalwa kirar tafi da gidanka. Mahaukaciyar guguwa ta biyu da ta afkawa kasar Mozambique cikin makonni 6 ta halaka mutum guda, kana ta lalata gidajen da dama tare da tumbike turakun wutar lantarki a cikin hukumomin kasar. Guguwar wacce aka walakabi da Kenneth ta sauka ne da yammacin Alhamis a arewacin kasar, tana tafi da iska mai gudun kilomita 220 cikin sa'a guda, lamarin da ya sa Majalisar Dinkin Duniya ta yi hanzarin fitar da gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa.
Mozambican authorities evacuated thousands of people, which we hope.
Daya daga cikin jami'an bada agajin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya kenan take cewa hukumomin Mozambique sun kwashe dubban mutane, matakin da muke fatan zai rage adadin mutanen da za su rasa rayukansu. Ita ma ƙasar Tanzania wacce bata taɓa fuskantar irin wannan munan bala'i ba ta fitar da gargaɗi ga 'yan ƙasar. Hukumomin ƙasar ta Mozambique sun ce mutum ɗayan da ya rasu wata mata ce da bishiya ta faɗa a kanta a birnin da ake kira Pemba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa ƙarfe 3 dare ne da minti 4. Yakin da Khalifa Haftar ke yi, wato jagoran dakarun da ke adawa da gwamnati da Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ita a Libya, na fuskantar koma baya kamar yadda rahotanni suka nuna a jiya Juma'a, inda bayanai ke nuni da cewa dakarunsa sun fara janyewa daga wasu yankunan birnin Tripoli da ke kudancin ƙasar, sanadiyar tsananin fafatawar da ake yi. Shugabannin gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita sun yi watsi da wani yunkuri na shiga tsakani da wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman Gassan Salami ke yi a bayan fage, na neman a tsagaita wuta, inda suka yi ikirarin cewa a yanzu suna da kwarin gwiwa iya rike ikon babban birnin na kasar. Rahotanni sun ce dukkan bangarorin biyu sun yi amfani da manyan makamai a batakashin da aka yi a jiya Juma'a, ciki har da bindigogin da suke iya kakkaɓo jiragen sama na yaƙi. Wannan yanayi na sabon fada da aka shiga ya kara jefa al'ummar kasar da ke tagayyara sanadiyar yakin a cewar mazauna birnin na Tripoli. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce adadin mutanen da suka mutu zuwa yanzu tun bayan barkewar fadan a ranar 4 ga watan Afrilu ya kai mutum 278 yayin da sama da 1,400 suka ji raunuka. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce tana sa ran za ta tura karin dakaru 300 zuwa kudancin iyakar kasar da Mexico, inda ake tunanin za su taka wata rawa ta haduwa gaba da gaba da bakin haure. Matakin da ake ganin zai saba ka'idar nan da ta haramta wa sojojin Amurka yin cuɗanya da masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba.
Saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Babban bakuwar mu ta yau ita ce Malama Habiba Ali ta kamfanin Sosai Renewable Energies dake Nigeria. A yayin wata hira da muryar Amurka a lokacin da ta zo nan birnin Washington DC don karbar wata lambar yabo, abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya tattauna da ita akan ayyukan da take yi da kuma wannan lambar yabon da za ta karba. Da farko ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
To ni dai an haife ni a Kaduna, nan na girma, baba na police ne, watan dan sanda ne a lokacin, kuma ba wai babban dan sanda bane, dan karamin sa dan sanda ne, mama na kuma lokacin tana aiki da Kaduna State Transport Authority. To amma dai iyaye na dai abinda dai nayi sha'awa da su yanzu in nayi tunani shine daga maman da tawa da baba na dai duk suna son mu yi karatu. Dan na tuna lokacin muna bariki a Police College a Kaduna, baban mu aka bude nursery school kusa da Police College, shi kadai ne wanda yake order ranks ya dauki yaran shi kai su nursery school. To lokacin kuma ana ta mishi tsiya, an ce ai ba sai primary school yara ke shiga makaranta ba, sai shi dai bai yadda ba, yace a'a shi yana son yaran shi su ga komai ake gani, kuma mu duka yaran shi farko guda uku mata ne. Shi yana ganin kamar dole da in ba ya tsaya ya tashi tsaye ba, ba za a kalle mu da daraja ba. Shi da kanshi lokacin akwai hotuna da nake tuna wani lokaci in da gani zai rike hannuna da hannun yayata ya kai mu har makaranta ya bar mu a wurin, kuma lokacin da aka tashi zai gudo daga office zai dauke mu ya kai mu gida, saboda ka san yaran manya ke zuwa nursery school, in shi bai je ya dauko mu ba za mu iya takowa gida ba. Amma duk da haka dai Allah kuma ya taimaka mishi wannan san shi dai mu yi karatu din sha'awa karatun, kuma yayi amfani saboda yana da yara da yake ko ina su muke ciki dai muna saiwa gaba gaba a karatu, muna samun scholarship, muna samun sunatuna. Farko dai an mishi transfer zuwa Niger State lokacin muka je muka ni na yi primary 4 and 5 a wurin, a nan ne na samu na yi common entrance, na samu scholarship na je secondary school a Port Harcourt. Yayata ma aka tura ta wani garin, to dukkanmu dai yayi sa'a da yaran dai aikin shi bai zama na banza ba. To muka fara karatu, to kasan kuma da ilimi dai abubuwa na canzawa. So da kuma basu sai bari ba, to Allah kuma da yake taimaka musu tunda scholarship ne kaga ba wanda ya sa aljihun shi ba nauyi. So saboda haka sai muka samu dai muka yi karatun, muna da ina fitowa kuma daga university secondary school na samu university. Yayata ita dai ta bata samu university ba, amma har ta tsaya ma ta danyi aiki kafin dai ta samu. Muka dai tallafa ma juna dai a lokacin, dan dai komai yayi aiki yadda ya kamata. Mamanmu kuma ita tana aiki da Kaduna State Transport Authority, amma tana da shago inda take sayar da abinci. To kuma mu dole ne 5 a.m. zamu tashi dai mu je shago mu yi girki, mu debo ruwa, mu yi me duk aikin
da yake.
Yawa ya kamata ka je kai aiki. Mutane na sauran su je gida hutu dan su je su huta mu ba hutu muke muna zuwa mu yi aiki ne kuma in muna shago ta kance kasuwancin ta yafi tafiya in muna shagon ta zamu yi aikin nan dai tare da ita mu yi girkin mu yi komai da komai duk da ya sa muna da zafin nema
Allah sarki
unfortunately dai Allah yayi ma ya tara suwa amma bayan dai ta wahala ta yi masters ɗinta da komai amma duk da haka dai zafin neman mu bai bari ba dan kokanni na sauran su dukkan su zaka ga cewa kowa dai na kokarin ya ga cewa rayuwa dai yana tafiya yadda ya kamata saboda haka dai muka girma
to madalla to sai dai gaki a America ko zaki ya ba mu babban dalilin zuwanki
to aikin da nake yi dai aikin da yake tallafawa garuruka ne da al'ummomi haka mukan kawo musu na'urar da yake sabantuwa kamar su na solar ne watan na rana ko kuma wanda yake rage amfanin itace to wani garin muna sa musu wuta ga baki daya magarin wani garin kuma mukan wasu garuruka mukan ba su mota da yake gida ɗaya yana da fitillan shiga kaman guda hudu ko shida TV'n su ko da fankan su to kaga kuma za su iya biya a cikin shekara hudu kamar yadda za a biya kudin NEPA har su gama biya ya zama nasu wani garin kuma sai su ce su sun fi son a sa musu na gari gabaki ɗaya wani kuma sai kaga wani business wani kasuwancin zai fara a dalilin wannan wasu matan kuma muna da sa musu irin kaman abin da yake busar da kayan gona tumatur ne attarugu ne barkono
maimakon wato a shanya mara
yawa a rana a ƙasa to a cikin wannan wurin yafi haske yafi tsafta to in suka busar kuma suka yin packaging su sai da shi watan inda suna sayarwa naira maybe a ce 100 ne yanzu za su iya sayar da shi 120 kaga sun fi samu to kaga duk wayannan tallafin da ake yi ana ba mutane mutanen garurukan nan sai zama abinda Bature zai ce economic empowerment
haka ne to sai bunƙasa tattalin arziki
yawa yanzu da Hausa to sai wannan kungiyan kuma a nan America tana tallafawa mata da suke yin abubuwa a kowane fanni to sai suka bani award
labar girma
amma akan wannan economic empowerment bunƙasa
tattalin arziki
yawa haka to so shine suka sun gaya min cewa ni na samu wannan shekaran dan kowane shekara sukan zabi mata kaman guda hudu a kowane fanni akwai masu leadership and development akwai wanda suke taimakawa mutane kaman ana ce humanitarian services to amma akwai na economic empowerment na wanda ni na cike nan
to masauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da cigaban wannan hirar a madadin babba bakuwar ta mu Habiba Ali da baba Yakubu Makere da ya hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Dalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
dole ne an kai yanayin da ko gwamnati na so ko ba ta so sai an rika samun horo ga matasan mu a kauyuka ana ba su horo da yanda za su sarrafa makami a dan sa musu yan sojoji ko kwaya din ko uku su zauna tare da su a wannan yanki da makaman da za su iya amfani da shi don wayannan yan ta'adda su zo musu
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya
Sunana Honorable Traki ya Abubakar ina jin a Najeriya ba a taba samun mutanen da suka wahala ba irin jama'a mu na Zamfara ko mutanen North East wato Maiduguri da Yobe da sauransu wadanda ke wahala da Boko Haram ba su yi irin wahalar da jama'a mu na Zamfara suka shiga a ciki ba sun rasa rayukansu sun rasa dukiyarsu kudaden su ma da suke amfani da su wajen ci abinci an karbe an sa sun sai da gonakin su domin bare kudin fansa an kokone dukiyar su abincin su da komai yanzu da shugaban kasa ya farga an dan sa ci gaba kadan an ka sojoji ana nan ana dan patrol an dan samu ci gaba koyaya amma har wa yau muna neman shugaban kasa da duk wani mai ruwa da tsaki ta hanyar tsaro ya shigo jihar Zamfara ya bamu dukkan taimakon da ya san zai iya bamu domin a kawo karshen wannan bala'i da ya shahe mu a jihar Zamfara
To kamar da kuka ji duk da cewa an fara samun alamu da ke nuna ana samun nasara a yakin da sojojin Najeriya na sama da ƙasa ke yi da 'yan ta'addar jihar Zamfara akwai alamu kuma da ke nuna su kansu kungiyoyi ko hukumomin tsaro na Najeriya jaddadin kullun suna ganin sai sun canja salo domin su waɗannan mutanen da suke kaiwa hare-hare da kuma suke son su ga bayan su su ma kullun suna canja nasu salon. Hatta ita kanta rundunar 'yan sandan Najeriya ta gano cewa dole sai da canja nata rawa din a dagar da take ja da mutane da ke satar mutane da kuma tare hanyoyi a Najeriya.
Sofeta General 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu yace ya zama wajibi 'yan sanda su canza sabon salo duba da yadda ita ma matsalar satar mutane da neman kuɗin fansa da ta'addancin 'yan bindiga dadi ke daukar wani sabon salo yanzu a Najeriya.
You cannot be doing the same thing over and over and expect different results.
Yace ba za ka yi ta daukar mataki iri daya ba kullum kuma ka sa ran samun sakamako mabambanta koda ba ga sauya salo. A cewar masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya, lalle yana da kyau a duba lamarin kayan aiki ga jami'an tsaro.
Shi dai sha'anin satan mutane abin da yake kara nuna mana babu kayan aiki a irin wannan wuri. Alal misali da aka ce an dauki mutane an shiga daji, typically abin da za a amfani da shi shine jirgi mai saukan angulu wanda zai bi ta kan wannan dajin yana ganin mutanen nan a kasa ina suke tafiya, kuma yana da kayan radio wanda zai faɗa mutane kasa ga mutanen nan sun yi nan ga mutanen.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe kamar Hassan, to wasu daga cikin mutuwan da muke son mu taba shirin tsaka mai wayan wannan safiya a yau wanda wakilinmu na Abuja Nasiru Adamulhi ya shirya mana a tsakanin Lawal Zubairu na mama da kuma wani tsohon Hafsan soja wato Major Yaya Shanku za su hada da ko ya kamata a bayar matasa makaman da za su dinga kare unguwanni da ƙauyuka da garuruwansu. Ashe kuma lokaci bai yi ba da ya kamata a ce an fara koyar da ɗaliban makarantu hanyoyin da za su kare kansu da 'yan uwansu da danginsu da wurarensu.
Akwai wani kuskure da ake yi a gudanar da ayyukan tsaro a ƙasar nan. Za a kai farmaki yanzu kamar a misali irin dazuzzukan da ke zamfara din nan a koro wa'annan mutane ko a ce an kai farmaki an halaka su. Maimakon gwamnati ta yi ƙoƙarin tabbatar da ta aje wata rundura a wurin ko mun yi rashin girmanta ta yadda su ne za su yi securing wannan gurin ya nuna wa waɗancan mutane 'yan ta'adda cewa fa gwamnati ta riga ta karɓi wannan wuri, hankalinta ya dawo wannan guri, ba za su sake dawowa wannan guri ba. A'a, daga an kora su sai a dawo kuma a sake kwanciya a Abuja ko a Kaduna ko a babban birnin jihar Zamfara wato Gusau, sai sun gamsu kuma su ma sun ga babu wannan tsaron da aka yi musu farmaki a kai sai su sake dawo ci gaba da cin karansu babu babbaka. Lokaci ya wuce da za a rika barin rundunonin sojoji da 'yan sanda a cikin birane. Bayan kuma ko da a dazuzzuka na aka je aka sa su ko ba sa komai kazar-kazar ɗin da suke yi kaɗai ya isa ya sa 'yan ta'addar su nisanci irin wannan wuri. Daga cikin tsare-tsaren da ya kamata ya haɗe da yau, dole ne an kai yanayin da ko gwamnati tana so ko ba ta so sai an rika samun horo ga matasanmu a ƙauyuka. Ana ba su horo da yadda za su sarrafa makami, a ɗan sa musu 'yan sojoji ko ƙwaya biyu ko uku su zauna tare da su a wannan yanki da makaman da za su iya amfani da shi in waɗannan 'yan ta'addar sun zo musu, don saboda ai ba wani abun ba ne suke takama da shi su 'yan ta'addar waɗannan dai makaman ne. To yau ko a musulunci dai an tabbatar mana cewa ya kamata mu tanadi abin da za mu kare kanmu da shi a gidajenmu. To wanda zai zo ma gida da AK-47 kai kana da wuka ko kuma takobi ko mashi, wani irin tanadi kai kenan na ka sarfata shi ko kuma kai maganin sa, kaga wannan bai dace ba ko kuma ce ba tsari ba.
Amma wanda ke ya shinku za mu dawo gunka, in ka tuna kasar New Zealand dole ta nemi soke amfani da makaman nan saboda wani abu da Branton Tarrant ya aikata kwanaki a masallati. Barista Zubairu na mama, dazu kana yawan kawo maganan sarakunan nan ko ba zan manta ba, akwai wani wanda ya tuba daga wannan sana'a ta satar mutane Abubakar Shuma wanda muka yi hira da shi muka sa a sashen Hausa na muryar Amurka, shi ma ya nuna muhimmancin sarakunan nan. Me kake so ka kara ne don a kara fahimtar wannan lamarin?
Akwai wani hanzari da ka kawo dazu game da batun matsayin gwamnonin jihohi don irin kokari suke wajen inganta tsaro musamman a wannan yadda muka samu kanmu. Wannan yanayi da muka tsinci kanmu a arewacin Najeriya. Kaga shi maganan abin da Malam Nasir El-Rufai gwamnan jihar Kaduna yi a hanyarsa daga Kaduna su zuwa Abuja dole a yaba mai. In ba ka manta ba kuma in ba mu manta ba masu bibiyan abubuwan da yake ciki kusan a wannan makon ya taɓa hannu a kan doka ta musamman wanda ya nuna ma kenan tuntuni yana cikin tunaninsa wannan matsala tana yana cikin tsarin abubuwan da yake gudanarwa na gwamnati. Ya yi yunkuri ya ɗauki matakai ƙwayar matakai ya huɓɓasa wajen ganin cewa wannan magana a wannan matsala an magance shi, ke sa kai da ake cewa ya kai baci gaban majalisar jihar shi musamman ya shafi wani irin hukunci ya kamata a yi wa masu zarfa da mutane ko da an
an yi arziki a hannu a dukkan sinifisa kenan zama mai adalci ya nuna yana cikin gwamnatin arewa da suke ba wa shugaban ƙasanmu nan namu goyon baya wajen ganin cewa an magance matsalan tsaro da ake fama da shi a yau a arewacin Najeriya. Ga shi shine gwamnatin farko da ya fara zuwa da majalisar jihar sa zantar da hukuncin kisa ya kuma gaggawar rattaba hannu akan wannan da aka zantar a majalisar jihar sa. Wannan abin a yaba mishi ne, abin a jinjina mishi ne ɗaya kenan. Kuma ya wajaba duk gwamnatin arewacin Najeriya har da ma Najeriya baki ɗaya su tashi su hoɓɓasa su koyi da abin da wannan gwarzon gwamnatin jihar Kaduna ya yi makon jiya. Kuma ya kamata mu sake la'akari duk ƙasar nan, duk jami'an tsaron ƙasar nan, duk gwamnatin ƙasar nan da tsar da shugabannin ƙananan hukumomin ƙasar nan su gane cewa matsalar tsaro ya sauya yanayi a Najeriya. An samu canjin yanayi matsalar tsaro a Najeriya ina batun yaƙi ba da magana ta'addanci ne ɗan bindiga daɗi ɗan tatunan duk an san mai muke fama da shi. To a canza tsarin ba wa tsaro fifiko a yi la'akari da wannan matsalar da muke fama da shi. Abu na gaba shi ne batun cewar kamar ofisa ya yi magana a horar da matasan mu a ƙauyuka akwai hatsari. Aka tashi ka horar da mu sun rike bindiga kawai mutanen matasan mu waɗansu su da yawa. Ba an kada ka abin da zan amince a yi shi ne a samu matasan mu aiki. Ya yi wata magana kuma da ke cewa a samu masu jami'an tsaron nan namu a musu matsuguni na musamman a zango-zango na musamman kuma inda ake fuskantar barazanar garfa da mutane da fashi da makamai da irin wannan abubuwa na tsaro. To ni a ra'ayina ba nan ma kawai za a tsaya ba, duk jihohin ƙasar nan gaba ɗaya musamman arewacin Najeriya a ɗauki matakai na gama gari irin wannan duk jihar da ke arewa a yi wannan irin tsarin a kullum da tsari ingantacciya wadda duk da ake tunanin ya yi jeji kafin wasu su yi ta bin sa za a yi ɓarna za a iya tsaro na iya taɓa tsaya duka da waɗannan matakai saboda inganta tsaro saboda kare rayuwar mutane da jikin al'umma arewa da su Najeriya baki ɗaya. Ka ga ba ka sani ba wannan su a sabon da ke akwai rahotanni da nuna da dama na yadda cewa hakimai da dagace na ƙauyuka suna karɓar cikin haraji da wajen waɗannan mutane da suka yi ta jiya a tafka ɓarna a ta musu wani hasa da bai ta shirya ta gaba ko zuwa a ka tsirin shi ba suna yin shi don tsoron ta a kai musu wani ko don wani sakamako da nuna yin sanin shi na kuɗi alisu a suna yin shi ne saboda abin da suke samu ta a kai musu wani kyawun wannan har ta tsaro irin wannan wallahi ba ta yin tasiri su da haɗin bakin 'yan ƙasa. Musamman shugabanni na ƙananan tsaruka da gazantai da hakimi.
Yawwa.
Hidima da suke bayarwa suna cewa wanda ya ta yi kyau ko ta lalata.
Marisa Zubairu nawa bari mu koma wajen murjayen shinku na ji ya yi shiru ma yana sauraron ka watakila ya ji duk abin da ka faɗa. Bari shi kuma da wannan tambayar kafin watakila yau kai abin da za ka faɗa. Ka kawo maganar makaman nan na ma misali da illar da aka samu a ƙasar New Zealand kwanan nan. Ya za ka kwatanta wa wannan shawarin naka da batun New Zealand?
To ai abin da na ɗauko magana a kai in ba dinta ya fahimce ni ai akwai da tsarin mulkin ƙasa inda aka yi magana tabbatar da rundunonin tsaro na soja. Akwai sashe yana a kan shugaban ƙasa yana da hurumin ya sa a makarantu a rika yan makaranta al'amuran da suka shafi tsaro da aikin soja. Abin da muka sani kamar ake cewa cadet a secondary school sunmu wannan irin horo da ake renawa da irin yadda za a ɗan ba mutane horo ta yadda za su iya kare kansu akan wannan al'amura in irin wannan yanayi ya taso to ana da dama a iya samar da irin kamar cibiyoyin da ka ji na faɗa a kai don tabbatar da cewa sun taimaka wa hukuma wurin tabbatar da tsaron abin da ya same in shafi yankinsu. Kuma ai ko a irin kasashen da aka bada damar mallakan makamai wa'annan ma bada makaman su ma akwai ka'idojin da ake bi kamar yanzu a nan kasar ai har yanzu ana bada makaman damar mallakan makaman kuma akwai hujjoji alal misali daga cikin hujjojin da zaka ji sun ba a ce mutum sai ya kai shekara 40 sai yana da cikakken lafiya ta kwakwalwa sai kuma idanunsa suna da lafiya saboda in zai auna bindiga ba zai kuskura abin da yake nufi auna ba sannan a lokaci ana buƙatar ya gabatar da wani makami don a rika dubawa to irin wannan bindiga ta da bulbarar kenan da ake magana to amma yanzu su wa'anda ake fada da su suna da makaman da sun wuce wannan ne, duk wani makami da rundunar soja ko tsaro take takawa da shi su ma irin shi suke da. To sai a tsaya a haka ana kallon su, bayan sun sha karfin jami'an tsaron nan ba su kai yawan da za su iya magance su ba, a ce ba za a dauko wata hikima ko wani hanya da za a samu a kare yawan wa'annan jami'an tsaron ba.
Ga shi kuma Malamai, to wannan shine karshen shirin yau. Sai Allah ya kai mu da nawa, to mu zo mu ci gaba. Muna godiya ga bakin namu, wato barista Zubairu da Mamman da kuma Mejo Yahaya Shinku, ta da musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikayen Gombe da ya shirya shirin ya kuma na shi. A madadin su dukkan ne Ali Mustafa Sokoto a Washington, ku ne lafiya.
Dalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Kumar Alhaji Wede Jallo Wede